Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin wannan shiri za ku ji yadda kwalliya ke biyan kuɗin sabulu a yunkurin yaƙi da 'yan fashi tsakanin jami'an tsaro da Alhaji Ali Kwara. Za ku kuma ji yadda aka fara caccakar shugaban ƙasar Senegal Macky Sall gabanin zaben jin ra'ayi a kan tsarin mulkin ƙasar. Sai kuma taron bita da aka fara yi wa wakilan sashen Hausa na muryar Amurka a Najeriya. Kamar kullum kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraro kuka bari a kan faifai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi da cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a tsakiyar Somalia sun kashe sama da mayakan Al-Shabab 150 waɗanda ke shirin kai manyan hare-hare. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurkan Captain Jeff Davis ya shaidawa manema labarai jiya Litinin cewa an kai har-haren ne a ƙarshen makon kan sansanin horar da mayakan Al-Shabab da ke tazarar kilomita 195 arewa daga Mogadishu, babban birnin ƙasar. Ya ce an yi amfani da jiragen da ke aiki da matuƙa da kuma waɗanda ba sa aiki da matuƙa har-haren. Davis ya ce Amurka ta ji cewa mayakan suna shirin harin barin sansanin suna kuma barazanar gaske ga dakarun na Amurka da kungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia. Amurka ta yi alkawalin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa da take yi da wani lokaci yakan zama da sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda. Mai fafata White House shawarwari kan daƙile ayyukan ta'addanci Lisa Monoko ta sanar jiya Litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoton kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙa da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009. Jami'an Amurka sun ce wannan shirin zai ba da damar buga rahoton hare-haren da ake kaiwa da jirage da ba su amfani da matuƙi da kuma sauran ayyukan yaƙi da ta'addanci shekara-shekara. Michael Bloomberg, hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York wanda ya yi wa'adin mulki uku, ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasar cikin halin ƙila wakala da ya wuce wanda ake ciki a yaƙin neman zaɓe a halin yanzu. Bloomberg, wanda ya shafa watanni yana tunanin tsayawa takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba, ya sanar da haka ne a shafin sharhin mujallar Bloomberg View. A sharhin kuma ya bayyana cewa ya hakikanta ba zai ci zaɓe ba kuma akwai yiwuwar tsayawarsa takarar za ta ba attajirin nan Donald Trump ko kuma Ted Cruz damar lashe zaɓe. Ya ce wannan ba wata kasada ba ce da zan yi da zuciya ɗaya. Bloomberg ɗan shekaru 74 wanda asalinsa ɗan jam'iyyar Democrat ne kafin ya koma Republican ya sake komawa jam'iyyar Democrat yanzu haka kuma yake ɗan Independent ya caccaki Trump da cewa ya fi kowa rarraba kawunan al'umma a yaƙin neman zaɓensa tare da cusa tsoro a zukatan jama'a. A yunkurin masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya na jam'iyyar Republican da waɗansu ƙungiyoyi na hana Trump zama ɗan takarar shugaban ƙasar da jam'iyyarsa za ta tsayar a wannan shekara sun fara yayata waɗansu tallace-tallace a talabijin na wakanta shi. Waɗannan ƙungiyoyi kuma da ke gaba da tsayawa takarar Trump sun ce za su kashe aƙalla dala miliyan 10 a cikin mako guda mai zuwa kan tallace-tallacen hana zaɓensa. A maimakon mai da martani dai ga tallace-tallacen, Trump ya ce zai ci gaba da caccakar abokan takararsa ne ta shafinsa na Twitter. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauyin yanayi yana barazana ga waɗansu daga cikin muhimman shuke-shuken ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da masara da wake da ayaba, abinda masu ilimin kimiyya suka gargaɗi da cewa akwai buƙatar sauyi a tsarin noma da kuma yin waɗansu sauye-sauye cikin gaggawa. Matsalar dai ita ce sauyin yanayin yana da illa ainun kan shuke-shuke a nahiyar, wanda ya sa a waɗansu yankuna ma yanzu haka ba za a iya noma waɗansu irin abincin da aka saba nomawa ba. Jami'ar List ce ta gudanar da binciken da ta buga jiya a mujallar sauyin yanayi da ake kira Nature Climate Change. Bisa ga rahoton, ba za a iya noma masara da ayaba ba a kimanin kashi 30 cikin 100 na gonakin Afirka a ƙarshen wannan ƙarni. Banda haka kuma, ba za a iya noma wake ba a kimanin kashi 60 cikin 100 na gonakin ƙasashen nahiyar Afirka. Shugaban tawagar binciken Dr. Julian Ramirez Villegas daga Jami'ar Leeds ya ce binciken yana da mahimmanci ainun, domin zai taimaka gaya wajen ayyana lokutan da kuma ɗaukar matakan shawo kan wannan barazana. Ya ce abin yi dai zai haɗa da canza irin abin da ake nomawa a wuri guda, ko kuma a inganta ayyukan noman rani a yankin. A waɗansu lokuta kuma ana buƙatar a riƙa ƙyale gonaki ba tare da noma su ba har na tsawon lokaci. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun bayyana yau Talata cewa suna cimma matsaya da Ankara na maida dubban 'yan gudun hijira zuwa Turkiya, suna kuma da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma cikakkiyar yarjejeniya a taron ƙolin da za a gudanar makon gobe. Bayan shafe watanni ana samun saɓanin ra'ayi da kuma sa-insa tsakanin ƙasashen 28 da ke ƙungiyar tarayyar Turai. Shugabannin sun amince su ba Turkiya ƙarin kuɗi na taimaka mata ta kula da gudun ‘yan gudun hijira da kuma sassauta wa 'yan ƙasar Turkiya sharuɗan ba da takardun bisa da hanzarta tattaunawa kan shigar da Turkiya ƙungiyar da saka mata da taimakon da take yi na daƙile kurarar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen Turai. Yanzu dai idan kowa na kan 17 ga watan nan na Maris da kuma taron ƙolin kwanaki biyun da za a gudanar don dandala yarjejeniya da shugabannin suke kyautata zaton cewa za ta daidaita lamura a kan iyakokinsu a ƙarshen shekara.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara bude taskar rahotanni da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko akan yadda kwalliya ke biyan kuɗin sabulu a yunkurin haɗin gwiwa tsakanin alƙwara da jami'an tsaro na yaƙi da 'yan fashi.
Bisa ga dukkan alamu dai, kwalliya na ci gaba da biyan kuɗin sabulu a aikin sintirin haɗin gwiwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi tare da 'yan sa-kai na alƙwara a jihar Adamawa. Domin kawo yanzu ma ana ci gaba da bankaɗo maguyan ba da gari na 'yan fashi da makami, barayin shanu da kuma waɗanda ma ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Alhaji Ali Kwara, shahararren mai kama barayi ne a Najeriya, ya ce kawo yanzu suna samun nasara a aikin da suke yi a jihar Adamawan, inda ma ya ba da misali da irin nasarar da suka samu cikin kwanakin nan.
Manasarar da aka yi zan iya ce maka za a ɗan samu sauƙi kaɗan, amma jama'a da yawa. Akwai ɗaya an je a Maiha local government. A wani gari ana ce masa Wuraladde, shi ma an wuce Wuraladde. Akwai kogi da yanda ya raba Najeriya da Kamaru. To a nan suna kidnapping Fulani, a nan aka samu bindiga guda kuɗi. To turu labarin da aka samu aka ce akwai 'yan uwansu suna waje kaza a nan Fufura local government. A wani jeji ne yajin, to shi ne aka shirya tun cikin dare, aka tafi a kwanta, aka yi amfani da Fulani, suka leƙo su, aka sanɗe su, gari yana wayewa kuwa aka faɗa su, wayan sun gudu, kuma ana nan ana bincike a kan sauran. Shi tim ɗin na Adamawa da farko ma daman can aikinsu, kuma ba wai Adamawa yanzu yawanci Northeastern State in har sun san za ka je, Fulani ne duk abin da ake a ƙasar nan Fulani sun shina. Sun san wajen da ake, sun san komai, sun san kowa, amma saboda babu shari'a suna tsoro sai su shiru ba su nuna maka ba. Yanzu zuwa nan Adamawa yanzu an ban labarin tim ya kai 5 wanda Fulani sun ce za su kai ni har wajensu, wanda kuma ba za su iya gaya jami'in tsaron garin ba saboda suna ganin tracking ɗin ma zuwa jejin yana da wahala. To kaga a duk an san su suka same.
To koya wannan aiki na haɗin gwiwar ke wakana a yanzu DSP Usman Abubakar da ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawa yayi bayanin cewa
mun samu labari musamman ma ita anti-robbery squad na shi IGP Solomon Arese tare da haɗin gwiwan Ali Kwara sune suka je suka yi wannan artabu dinnan a can garin wurin Ledde a karamar hukumar Maiha inda aka samu aka kashe wayannan barayin guda uku kuma aka samu bindigogi guda uku da asashe wurin 249 sa'annan la information da muka samu ya kai mu ga har muka samu wasu bindigogin da aka binna su a wani waje a ana kiran wajen Yadim a Fufure local government kamar yadda muka nuna muku mun samu bindigogi guda hudu da kuma albarsai wurin guda 255
to sai dai kuma wani hanzari da ba gudu ba ga masana haka tsaro irin su Ali Kwaran na maganin muddin ana son magance wannan matsala da ke neman zama ruwan dare a arewacin Najeriya to fa labu da sai gwamnatocin arewa da kuma jami'an tsaro sun tashi tsaye
da taho daga Sokoto Zamfara Bauchi Adamawa tara sai su saba da su sai su dau lambar wayoyinsu idan sun ga ƴan uwansu anan suna da kuɗi suna da shanu da yawa su ba za su je su operation ba sai su waya wannan abokan nasu na wancan garin sai zo su operation open idan su abude ba wanda ya san su a kasar in sun hada sai su kawo masa rabansa sai su dauko su da babura su kawo su gari sai su ga mota su koma na Zamfara Zamfara na Kaduna ya Kaduna sai kuma bayan kwana kadan sai su sake dawowa to kaga wannan ma ya kamata a Fulani su ringa kula da masu zuwa ba yaran da suke zuwa suke tara baki su kula da su a tashi a tsaya kuma jami'an tsaro kaman assas da abin nan yanda suke kokari da suke wuta marayi suke tsoron su yanzu ba sa tsoron su ma dan Allah su dan bude wuta kada
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna da rahoto akan caccakar da aka fara yi wa shugaban Senegal Macky Sall. To amma a shakata da wannan waka tukunna.
Mubiya takano mun shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja in ja dan sun kawo hijja mai daraja amani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta suma chando sun yayanta musa ayo sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya me gwada ba shiga labaita awaga da gujirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ke ta yana amali wani kyaica mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru suma yaya ne ahararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka musabsab ko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai bar zabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun dau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah 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 hadaka mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yan tattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu ne mai abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu mu bayi ne hudu barbanda mu yan tattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuka banda tanganyika ma sun san yanci da suka yi kwazo ba sa barci ba sa kaunar mai lalaci in yarere yace karo mai sakaci mutalauta kasar mu da jahilci a Somalia banga da bayi ba da faranshi har Britaniya ba
kada a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An fara caccakar shugaban ƙasar Senegal Macky Sall gabanin ƙuri'ar jin ra'ayi da aka shirya yi akan tsarin mulkin kasar a ranar 20 ga wannan wata na Maris da idan Allah ya kai mu. Canje-canjen da aka gabatar da shawarar yi za su ƙayyade wa'adin mulkin shugaba zuwa wa'adi biyu. To amma shugaba Sall ya tado cacar baki a yayin da yake faɗin cewa ƙayyade wa'adin mulkin ba zai shafi wa'adin mulkin sa na yanzu ba, wa'adin da zai ƙare a shekara ta 2019. Wakilin muryar Amurka Alpha Jalo shi ya aiko mana da wannan rahoto daga Dakar babban birnin ƙasar ta Senegal, kuma tuni har aka fara yakin neman zaɓe masu goyon baya da waɗanda ba sa goyon baya. Ga abinda ministan matasa da samar da ayyukan yi na ƙasar Mame Mbaye Nyang ya ce a lokacin da ya gana da mazaunan wata unguwar talakawa ta Tsiarowe a Dakar.
Reforme bi fukki pañ ak juroome amu ci bëpp bo xamni day yok dara jam wala mu yok nguuram dakoy wañi di jox
askan. Mr. Nyang yace dukkan canje-canjen da za a yi wa tsarin mulkin kasar ba za su taimake shugaban kasar ba, a takaice ba shugaban kasa ne zai ci moriyarsa ba. Yace canje-canjen da aka gabatar an gabatar ne da nufin ƙarfafa mulkin demokradiyya da gudanar da mulki bisa ƙa'idodin doka da kuma inganta rayuwar mutanen ƙasar. Ya ce yanzu nan ya wuce wata unguwa inda mutanen ke kukar cewa sun yi hasarar filayensu. Ya ce canje-canjen da aka gabatar za su tunkari matsaloli makamancin wannan, a saboda haka yake son mutane su jefa ƙuri'ar na'am da canje-canjen. Canje-canje guda 15 da aka gabatar sun haɗa hadda ƙarawa majalisar dokoki da shugabannin ƙananan hukumomi ƙarin iko, a yayin da kuma za a faɗaɗa ko kuma ƙarfafa dokokin da ake amfani da su na gado ko kuma mallakan filaye da kuma iko da albarkatun ƙasa a yankuna. To amma fa waɗannan canje-canjen suna fuskantar turjiya sosai domin kuwa.
Dukkan amadi na ñu mbettel ya ka ta sati na politique diga na tay suñu xel sen dara sa fatu ñu toy na sekk sur na ñu kel.
Wannan wata waka ce da ke kira ga mutane da sifatali da canje-canjen da ake son yi wa tsarin mulkin kasar. Waɗannan mawaka su ne suka taka muhimmiyar rawa wajen jagorancin zanga-zangar da aka yi wa tsohon shugaban kasar Abdullahi Wad a shekara ta 2012 lokacin da ya takara neman wa'adi na uku yana da shekaru 87 da haihuwa. Wannan kungiya ita ta taimaka wa shugaba Macky Sall samun nasara akan tsohon shugaba Wad. To amma sai gashi yanzu wannan kungiya tana barazanar yin ƙarin zanga-zanga sai dai a wannan karan akan shugaba Sall.
Inyani Banna est une fait partie du patrimoine culturel et historique du Sénégal. C'est l'histoire d'un roi, Ladjor, qui était
wannan wani ne mai kula da harkokin wannan kungiya mai suna Fadel Baro yace shugaba Sall ya kasa yin sauye-sauyen da ya yi alkawarin yi. Maimakon haka so yake wasu ƴan canje-canjen da basu taka kara sun karya ba, waɗanda kuma ba su da alaka da inganta rayuwar talaka ko kuma matalautan kasar. Yace shugaba Sall ya karya alkawuran da ya yi kamar sauran shugabanni wato a lokacin da yake yakin neman zaɓe cikin dai shekaru 2 da suka shige. Batun wa'adin mulkin shugaba ko kuma yin tazarce ya zama batun da ake tada jijiyoyin wuya sosai a kansu a nahiyar Afirka. Yunkurin da shugabanni suka yi na yin tazarce sun zama sanadin yin hargitsi ko kuma tarzoma a ƙasashen Burundi da Jamhuriyar Congo, har ma suka hamɓarar da dadandan shugaban Burkina Faso Blaise Compaoré a shekara ta 2014.
la amati nañu mbettel yaakar ta satina politique di gëna tay suñu xel sen dara safatu ñu toy na seuk sur nañu keul wax kesse naxatu ñu senegal ay wa jog la sa tel tay tok wala tuñu wax waxat waxati waxet fowé askan di nax sa xet valeur ngeen yaq ya xet tay referendum bi wax la xat jog en masse dem voter non ngir kaddu am valeur jog en masse dem voter non delo la sey erreur
gal bañna
Yanzu dai nan misalin karfe 2 da mintoci 20 na dare a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Jiya aka fara taron bitawa wakilan sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Najeriya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aika da rahoto.
Director Sashen Africa na muryar Amurka Mr. Neguise Mangesha da iyo tattaki daga birnin Washington DC zuwa nan Abuja ya jagoranci raba na'urorin aiki gangare irin na zamani ga daukacin wakilan Sashen Hausa dake sassa daban-daban na Najeriya. Na kuma tambaye shi to yanzu me yake sa rai biyo bayan samar da kayakin aiki da duniyar aikin jarida ake ji da su.
My expectation is really whenever you cover a story it should not be only radio story.
Yace abin da nake sa rai shine duk lokacin da za ku samu rahoto to ba kadai a radio ba har ma da talabijin da hotuna. Wannan sune akalla abin da muke sare daga kowane wakili. Najeriya akwai dimbin labaru da ke faruwa a kullum, ba kadai labarun tashin hankali ko na Boko Haram ba, akwai sauran labaru na cigaba su ma na da matukar muhimmanci a gare mu.
Boko Haram but there are other stories also, positive stories also.
Nicholas Pinault na daya daga cikin turawan da ke bada wannan horo.
This kind of material especially the iPhone,
yace wadannan kayakin aiki irin na zamani musamman iPhone na baka damar dauko labari ka tace ka kuma aike da shi nan take a matsayin ka na dan jarida dake a kasa. Wani lokaci wani abu ka iya faruwa to zaka yi amfani da waɗannan na'urori take yanke ka sanar da duniya halin da ake ciki. Managing editor na sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayi tsokaci.
Muryar Amurka yanzu ta tashi daga radio kawai, ta shiga layin sauran kafofin watsa labarai masu amfani da hanyoyi daban-daban na zamani wajen watsa labaranta da bayanai da take bayar wa mutane. Ko bayan radio yanzu tana amfani da television, tana amfani da hanyoyin sadarwa na zamani na gizo wato na internet, akwai su Facebook da Twitter da mobile wato wannan ta hannu da sauransu. Saboda haka wannan horaswa da ake bayarwa ai horaswa ce da ake so a koya muku ku masu ba da labarai din wayannan hanyoyi na zamani tare da amfani da su kayan zamani din. Saboda haka wannan makasudin su shine a tabbatar da cewa ba tserewa muryar Amurka ba a harkoki ko kuma hanyoyin ba da labarai na zamani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Waka bakin mai ita aka ce tafi dadi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace dai karamar hukuma ta Bali da Taraba tarayyar Najeriya. Dangane shi da shigar da kasar Najeriya ta yi kwamitin haɗaka na tsaro na yaƙar ta'addanci musamman wanda Saudiya ta kafa, ko mu ce shigar Najeriya alheri ne. Ganin cewa Najeriya a baya akwai ƙasashe da dama irin su Liberia, Saliyo da sauransu wanda Najeriya ita ke jagora, aka samu zaman lafiya a wannan ƙasashen. Sannan daga baya aka samu taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Kaga tun da dai a yanzu an samu gwamnati wanda ake ganin za ta iya maido da martabar tsaron Najeriya, shiganta wannan ƙungiya hakika yana da mahimmanci. Fatanmu Allah ya sa wannan ƙungiya yadda aka kafa ta za ta yi aikin da zai kawo zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma ƙasashen Larabawa da ma duniya baki ɗaya. Da fatan Allah ya ba wa wannan ƙungiya nasara da sa'a a samu kawo ƙarshen wannan ta'addanci a wannan nahiya tamu da ma duniya baki ɗaya. Na gode. Mai magana Aminu Mishayi na garin Garbace dai kamar kuma ta Bali da Taraba tare da Najeriya biyu mai ƙarshe.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zaidu Balako a sabuwar birnin Kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka na Bali. To, ra'ayina shi ne ziyarar da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu zai yi a Najeriya a yau mun tabbatar da cewa ziyara ta wadda za ta ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Afirka ta Kudu. Sa'annan mun san wasu hanyoyi na wadda tattalin arzikin Najeriya zai ƙara farfaɗowa. don insha Allah mun san wannan ziyara tana cikin ziyarorin da za ta kara sadarar jannira ta kara farfadowa a Najeriya. Da haka masu tuka da yajin shugaba Janar Buhari yana yawo ko yana yawo cewa wata soji yana koko da tattalin arziki don sanda cewa wannan ba gaskiya na saboda gahin ma shugaban ƙasa Afirka ta Kudu ya fara kawo ziyara a Najeriya. Yana ganin da cewa waɗannan abubuwa da ka faruwa a Najeriya don sanda cewa insha Allah daɗi na nan ta yi saboda sai an shawara akan sha daɗi. Shugaba Janar Muhammadu Buhari Allah Ubangiji ƙara kama ma kuma Allah sa ta ba malaka kunya saboda muna da yakinin cewa insha Allah Najeriya komai zai yi daidai saboda mun san da cewa banna ta yi yawa da gwamnati da take ta fidi kuma mun san da cewa in za a yi gyaran banna sai an wahala sosai da fata Allah Ubangiji ya ƙara kama ma darajar naira ta farfaɗo a Najeriya ta tsala arziki ya farfaɗo a Najeriya. Dan mun gani tun ga tsaro shugaba Janar Muhammadu Buhari an samu tsaro a Najeriya. Sai magana shugaban kungiyar mure talaka na kasa zai ga lafiya ta gwamnatin taji ya kamar tarayyar Najeriya.
To ga wannan matashi ya kafin mu ci gaba.
Idan abari ya wuce da rani.
Masu sauraro Hausawa sukan ce kama da wani ba wani bane.
Ayyan maza Allah Alabam.
Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin abari ya huce
wanda masu kimar magana suka ce shike kawo rabon wani
da kana jin Hausa cikin wakar da na tura da kai dariya ka taba ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara bayani ka same shi
waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India
कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलो
हर ये जुआ सूडान
निल बाबा या जनल बाबाई निल बाबा या जनल बाबाई और कबिल जाय बरी फिरे लग कवेनु ने जाया
मल्ले कुमा गिदा निजर द नाइजीरिया
kuma wakoki na Amurka da dumudumin su
muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi
a kasance da filan abari ya huce kowace rana asabar da safe daga sashin Hausa na muryar Amurka
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a tsakiyar Somalia sun kashe sama da mayakan Al-Shabab 150 waɗanda ke shirin kai manyan hare-hare. Kakakin ma'aikatar tsaron Jeff Davis ya shaidawa manema labarai jiya Litinin cewa an kai hare-haren ne a ƙarshen makon nan. Kan sansanin horar da mayakan Al-Shabab da ke tazarar kilomita 195 arewa maso gabashin kasar da Mogadishu babban birnin kasar ya ce kuma an yi amfani da jirage da ke aiki da matuƙa da kuma waɗanda ba sa aiki da matuƙa a hare-haren. Amurka ta alƙawarin ba da bayanai a fili dangane da amfani da jiragen da ba su amfani da matuƙa da take a wani lokaci da ke kawo sarƙaƙiya wajen kai hare-hare kan 'yan ta'adda. Mai ba fada White House shawarwari kan daƙile ayyukan ta'addanci Lisa Manoko ta sanar jiya Litinin cewa gwamnati za ta fitar da rahoto kan adadin sojoji da kuma farin kaya da suka mutu sakamakon hare-haren jiragen da ba su amfani da matuƙan da kuma waɗansu ayyukan yaƙi da ta'addanci tun daga shekara ta 2009. Michael Bloomberg, hamshakin attajirin nan kuma tsohon magajin garin birnin New York, ya sanar cewa ba zai tsaya takarar neman shugabancin Amurka ta ƙashin kansa ba da ake gani zai ƙara jefa ƙasa cikin halin ƙila waƙala da ya wuce abin da ake ciki yanzu.
Masu sauraro abin da ya sau kenan cikin wannan shiri sai kuma da la'asar idan Allah ya kamu za ku ji wani sabon shirin. tare da fatan za a ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Ali a madadin sauran abokan